À l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Halifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 21 ga watan Oktoba. A cikin shirin za a ji cewa wata babbar kotun tarayya da ke birnin Ilorin na jihar Kwara ta yanke wani ɗan ƙasar China hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan yari. Sannan za a ji cewa a jamhuriyar Niger mutane kusan 60 ne sunayensu suka fito a takardar waɗanda za a zaɓa a matsayin sarkin maraɗi na 24. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin yanayi da muhalli wadda Aisha Ma'azu ke gabatarwa, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Mutane akalla 150 ciki har da yara aka kashe a wata fafatawar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi a rikicin kabilanci na baya-bayan nan wanda ke da nasaba da takaddamar filaye a jihar Blue Nile da ke kudancin Sudan, a cewar wani jami'in asibiti jiya Alhamis. Wannan fadan na ɗaya daga cikin fadace-fadace mafiya muni da aka yi a ƙasar a 'yan watannin nan. Kuma mutane sun bazu kan tituna a birnin Damzin, headquarter jihar ta Blue Nile, suna zanga-zangar yin turda wannan tashin hankalin wanda ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a wannan shekarar. Fadace-fadace sun ɓarke makon jiya a jihar ta Blue Nile bayan da aka samu labarin cewa wata gardama ta kaure tsakanin Hausawa da wata ƙabila akan batun filaye, inda mazauna yankin suka ce ɗaruruwan mutane sun gudu daga wurin sanadiyar tsananin musayar wuta da kuma ƙone-ƙonen gidaje. Fadan ya fi tsanani ne a wajejen Wat Almahi da kuma daura da Roseri, mai tazarar kilomita 500 kudu da Khartoum, babban birnin ƙasar. Jami'an sojin Iran na cikin ƙasar Ukraine, inda suke taimaka ma sojojin Rasha da aikin sarrafa jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda tuni ma suka fara gallabar ƙasar tare da auna tashoshin wutar lantarki, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Alhamis. Abin da muka fahimta shine sojojin na Iran sun shiga Crimea, inda suke taimaka ma jami'an sojin Rasha yayin da suke kai farmaki da jirage marasa matukan a Ukraine, abinda sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya gaya ma manema labarai kenan. Da aka tambaye shi abinda zai ce kan karyata zargin amfani da jiragen yakin Iran marasa matuka da Rasha ta yi, sai Ryder ya ce a bayyane yake cewa ƙarya suke yi. Ya ƙara da cewa ƙasar Rasha ta koma roƙon ƙarin albarusai da makamai a ƙasashe irin su Iran da Koriya ta Arewa, saboda kayan yakinta ciki har da makamai masu linzami sun fara ƙarewa. Mutane kimanin 50 ne aka kashe baya ga wasu kusan 300 da aka raunata a wani tashin hankalin da ya ɓarke jiya Alhamis a ƙasar Chadi, bayan da ɗaruruwan mutane suka bazu kan tituna suna zanga-zangar buƙatar gaggauta komawa mulkin demokaradiyya. Firaminista Sale Kep Zabu, wanda ya bayyana adadin waɗanda suka mutu ɗin a wani taron manema labarai, ya ce har yanzu gwamnati na kan lissafin waɗanda suka mutu ko suka ji raunuka sanadiyar abin da ya kira yunkurin kifar da gwamnati ta ƙarfin bindiga. To amma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce an hallaka fararen hula ne, yayin da jami'an tsaro suka ɗau munanan matakan murƙushe zanga-zangar da ake yi a Injimina, babban birnin ƙasar, da sauran birane da dama. Sashi mai yawa na wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka da ke ƙarƙashin ikon soji ya kasance cikin rikici tun bayan da shugaba Idris Deby ya mutu a watan Afrilun shekara ta 2021, bayan da ya yi mulkin kama karya na tsawon shekaru 30.
Ibrahim, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, ga rahotonmu na farko. Wata babbar kotun tarayya da ke birnin Ilorin na jihar Kwara ta yanke wani ɗan ƙasar China mai suna Gang Deng, ɗan shekaru 29 da haihuwa, hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan yari a ranar Laraba, saboda samunsa da laifin haƙo ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba da kuma mallakar ma'adinai ba tare da izini ba. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwan na dauke da karin bayani.
Wata babbar kotun tarayya dake zama a birnin Ilori babban birnin jihar Kwara ta yankewa wani dan kasar Sin wato China mai suna Gang Deng daurin shekaru 5 ko ya biya tarar kudin Najeriya naira miliyan 1. Gang Deng dan shekaru 29 da haihuwa an kama shi ne da laifin hako ma'adanai da ba bisa ka'ida ba. Mai shari'a Muhammad Sani ne ya yanke mishi wannan hukuncin bayan da aka kama shi da tan 25 na wani ma'adani mai suna Lepidolite da ake amfani da shi wajen yin baturan mota, wayoyin salula, na'urorin daukar hoto wato kamera da ma wasu kayayyakin wuta. An kama Mr. Gang Dang akan hanyar ƙauyen Aragi a yankin Share na karamar hukumar Edu dake jihar Kwara. Hukumar yaki da zirmiya da sama da fadi ta Najeriya EFCC ce reshen jihar Kwara ta damke Gang Dang da tan 25 na ma'adinin Lepidolite da an ka kesta kudin sa sun kai naira miliyan 2,490 a cikin wata babbar motar kaya samfarin DAP. Tuni dai mai shari'a Muhammad Sani ya bada umarnin a baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya wannan tan 25 na ma'adinin Lepidolite mai daraja. Mr. Deng dai shine manajan kamfanin Sinuo Zinyang Nigeria Limited da aka karanta masa laifin sa nan take ya amsa to nan ma'adanai ba bisa ka'ida ba, ya sabawa dokokin Najeriya kana yin zagon kasa ne ga tattalin arzikin kasa idan ba a manta ba. Hukumar EFCC tare da hukumar dogarawan tsaron farar hula wato civil defense a takeice ta kama mutane 13 da ake zargi da sun tono ma'adanai a ƙauyen Kakafu a karamar hukumar Patigi a jihar Kwara ba bisa ka'ida ba. Alkali Muhammad Sani ya daga shari'ar a game da kamfanin na Sinuo Zinyang zuwa 17 ga watan Nuwamba don ci gaba da sauraren karar. To ko mai masana shari'a za su ce a game da wannan hukuncin? Barista Siraji Dan Baba lauya ne mai zaman kansa a Ibadan.
Da hukuncin bai da yawa, kai yana da sa biya tara da an same shi ne kuma ila ya amsa dai fursa ne.
Ya amsa ne.
Yau ba to ya amsa dai fursa shi ko tana da dama da shekara 5 ne ma da ya ci a su ba shi ta sauki kamar me ibada alhuci lokaci ba. Kuma ko tana da karfi ne ta ce su ka biya tara gidan yari. Saboda shi kai ba ku hukunci mai tsanani ba ne.
To wannan sassauci da aka yi masa a cikin wannan hukunci saboda ya amsa laifin sa da sauri ne.
Eh, in ka duba cewa akwai procedure da abu, in ka duba me hukuncin laifin da yi na doka kasa. Kuna doka su kasa a laifi bane da ya zama cewa ya yi zama laifin kisa. To ko ka iya ba shi rangon akan wannan amsa laifin da yi wanda yake ya nuna cewa ya yi nadama abin da yi. Wannan kotu na da abu da in kuma ka yi nadama abin da kai kuma abin da zai da hukuncin da yake tare da shi da shekara 5 zuwa 7 zuwa 8 haka ne kotu shi to shi ke da kuma in bai laifin shi na farko kuma shi nan. Bai taba aikata wannan laifin ba sai wannan kada aka kama shi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan, yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya.
To Hanifa, Prime Minister Burtaniya Liz Truss ta yi murabus jiya Alhamis bayan kwanaki 44 kawai akan mukamin sanadiyar aiwatar da wani tsarin tattalin arziki wanda ya firgita kasuwannin hannayen jari suka rikitu. Aka kuma shiga garan bawul a gwamnati, ita kuma jam'iyyar Conservative mai mulki ta dare gida biyu. Truss ta zama Prime Minister Burtaniya mafi gajartar wa'adi a tarihin kasar. A wani jawabin da ta yi kan wani mambari a gaban gidanta na Prime Minister da ke a lamba ta 10 Downing Street, London, Truss ta ce a yayin da ta bullo da wani tsari na biyan haraji kalilan da kuma hanzarta bunƙasar tattalin arziki, sai kuma ta fahimci cewa ba za ta iya aiwatar da abubuwan da saboda su ne jam'iyyar Conservative ta zaɓe ta ba. Amma Truss ta ce za ta ci gaba da aiki har sai an zaɓi mai maye gurbinta. Graham Brady, chairman ɗin wani kwamiti na musamman na jam'iyyar Conservative a majalisar dokoki da ake kira 1922 Committee, ya gaya ma manema labarai cewa shugabannin jam'iyyar sun nuna cewa suna ma iya gudanar da zaɓe su kuma kammala komai zuwa nan da ranar 28 ga wannan watan na Oktoba, sannan watakil a samu sabon Prime Minister ranar 31 ga watan na Oktoba. Babban wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Ukraine ya ce yayin da lokacin sanyi ke karatuwa, miliyoyin mutane a wuraren da ba su ƙarƙashin ikon gwamnati na cikin wani yanayi ta yadda ƙungiyoyin jinƙai ba za su iya kaiwa gare su ba, kuma da yiwuwar suna buƙatar taimako. Tabbatacce ne cewa mukan roƙa a bamu damar shiga sassan da ake fafatawa a ƙasashen biyu, amma abin takaici har yanzu Rasha bata bamu damar shiga ba, a cewar Dennis Brown, jami'in kula da sha'anin tafi da harkokin jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Ukraine ga muryar Amurka a wata hira. Brown ya ce za su ci gaba da neman izinin shiga wuraren da ke ƙarƙashin ikon Rasha a kudanci da kuma gabashi. Su ma tsofaffi a Ukraine waɗanda ke da yawa na fuskantar haɗari sosai, kuma tawagogin hukuma na ƙoƙarin zuwa duban al'ummomi da dama da ke lunguna da karkara ta wajen amfani da ƙungiyoyin da ke wuraren. A ƙarshe, manyan jami'an gwamnatocin Amurka da Japan da Koriya ta Kudu za su gana sati mai zuwa a birnin Tokyo, yayin da ake daɗa fuskantar barazana daga Koriya ta Arewa. Yayin da Amurka ke jaddada ƙudurinta na kare ƙawayenta, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ƙi cewa komai kan ko za ta girke makamin nukiliya mai matsakaicin ƙarfi a yankin ruwan Koriya, da kuma ko shin Koriya ta Kudu ta gabatar da wannan buƙatar. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Wendy Sherman za ta kasance a wannan taron na jami'ai uku, wato da mataimakin ministan harkokin wajen Japan Mori Takio da kuma mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Chu Kyondong a Tokyo a mako mai zuwa, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ɗin. Maganganun da Sherman za ta yi za su haɗa da batutuwan tsaro da suka shafi yankin, ciki har da gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi, da kuma batun Taiwan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda mutane kusan 60 ne sunayensu suka fito a takardar waɗanda za a zaɓa a matsayin sarkin maraɗi na 24 bayan rasuwar sarkin garin Maremawa Alhaji Ali Zaki na 23 da ya shafi shekaru 16 kan karagar mulki. Jinkirin zaɓen bayan shekara da watanni ya sa al'ummar garin yin tsokaci game da lamarin. Ga wakilin murya Amurka Mansur Sani dauke da rahoton.
Kusan shekara ɗaya da watanni kenan da rasuwar sarkin maraɗi Maremawa Alhaji Ali Zaki da ya shafe kusan shekaru 16 yana mulkin masarautar garin maraɗi mai ɗumbin tarihi. Jinkirin naɗa sabon sarkin da gwamnati bata yi ba na cikin abin da ya sa al'ummar garin nuna damuwarsu. Kwatsam sai gashi a wannan watan ne aka fiddo takarar da ke ɗauke da sunayen 'yan takarar da za a zaɓa ɗaya daga cikinsu a matsayin sarkin garin. Ko menene ra'ayin al'ummar maraɗi game da haka?
Ni ne Malam Sa'idu mai kifi. Mu da yanzu na abun da muke fata Ubangiji Allah sa a yi lahiya kai, kuma duk wanda ya zamanto zai mutane adalci to Ubangiji Allah azamu shi, Allah za mu abun da ya zama alkhairi. Ai aiki tare gari dai ne ake ma.
Me kake kallo game da yawan 'yan takarar?
Ito ko mutum dubu ne wanda dai Allah ya sa taddace da abu ai shi zai samu. Kowane yana da incin ya je ya nema. Ina ka ko mutum dubu ne wanda dai Allah ya ce zai ci shi zai hawa. Mu dai abun da ba musu rabuwar kanunsu.
Sunana Lawal Usman, kiyata hukuma. Wannan zaɓe da za a yi Ubangiji Allah ɗora shugaba na gari, Allah sa Allah ɗora mai adalci, kuma wanda bai samu ba sai ya haƙuri ya baiwa ɗan uwan shi goyon baya. Allah ba da kwanciyar hankali amma sai ta haƙuri gaba ɗaya. Allah tabbatar da
alheri. Za a iya cewa daman kun matsu ku ga wanda zai jagoranci
gari? Na matsuwa ga wanda zai jagoranci gari ko kuma menene. Allah dai shi ya san wa zai ɗora, to kuma Ubangiji Allah ɗora na gari. Kuma mu ma Allah taimake mu ba shi haɗin kai da goyon baya.
Sunana Jaku Hamza Buzu, garin Maraɗi nake. Da waga takarda da muka gani mun ji daɗi. Mu ma azama sammance da sarautar Maraɗi. Amma gangancin takarda da muka gani muna kyautata zaton a yi adalci a dibi cancanta. Ba mu san a yi sarauta irin wagga ta gidar miji wadda a ce 'yan gari har sun hito suna wani ƙone-ƙone na ba su goyon baya. Tunda aka ce mutum sama ga 50 nasu, kuma sarki Allah ke ya guda ɗaya ne za a yi. Yana da kyau a diba cancanta wanda idan aka baya mutanen garin Maraɗi a samu mafi akasarin al'umma za su cewa wani ya cancanta.
Yawa sunana Sanusi, insha Allah kuma za a yi ta a gama ba rikicin komi insha Allah.
masu iya magana ke cewa in kajuwa ne ba banza ba. Kima da darajar wannan gari na Maraɗi ne ya sanya fituwar ƴan takara masu tarin yawa wanda tantance wanda ya dace ya maye takarar ke sanya mahukuntan gwamnati zurfin bincike. Alai Sha'ibu Begu, wani dattijo masanin tarihi kuma haifaffen na garin Maraɗi, ya yi ƙarin bayani.
Farautar Maraɗi babban sarauta ce tunda sultana ne. Sultana kawo daga shi iyakar sarauta kenan. Kasan da doso da cibbe da zanda da aka da su ne manyan sarakunan ƙasar Nijar. Kenan babban sarki ne mai daraja wanda za a haza manyan jama'a za a za kuma Allah zai zaɓa mu. Don aka kada aka dare a guda ne za a dauka. Da wata ƴan takara wannan zabe ya kai mu bayan dan uwan da ne ɗan daki kamar su ne kamar da ake cewa.
Yanzu haka dai hankalin Maraɗawa ya koma katokan wurin sansanin wanda zai zama uban garin su da za su yi alfahari da shi da kuma ci gaba da zama cikin jerin tarihin sarakunan garin. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Mansur, kar a sha'afa, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, mu dan shakata da wannan.
Ampani da halibobe, gire ma bukar yana, gire ma gabuka
Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin kamar a makon da ya gabata za mu ci gaba da tattaunawa ne akan matsalar ambaliyar ruwar bana wanda ake fama da ita a Najeriya, inda daga farkon damunar bana zuwa tsakiyar ta yankin arewacin kasar ta sha fama da matsalancin ambaliyar ruwa wanda aka dade ba a samu irinta ba. Kasancewar ta daren na shekarar 2012 wanda ta yi barna mai yawa a Najeriya, a cewar daraktan shiyar bada dauki na shirkwatar hukumar kota kwanan Najeriya wato NEMA Alhassan Nuhu da ke nan Abuja.
Kusan jihohi 30 yanzu duk sun kawo rahoto na ambaliyar ruwa, kuma da farko da ya fara daga nan ne harewa, kafin yanzu ya gangara ya tafi kudu. So far dai ba inda ya samu matsala kamar jihar Jigawa, wanda sun rasa kusan mutum 90 daga wannan ambaliyar. Kusan kuma kowane ma karamar hukuma a Jigawa ya zama cikin ruwa, yanzu abin yana gangarawa. Yanzu in kika duba kogi akwai kananan hukumomi guda 9 wadanda suke kusa da gaban ruwa, dukkansu suna cikin ruwa. Suma ruwan na kara gangarawa, yanzu Anambra ta zama cikin ruwa, aka Edo, Benue dama can ta cikin ruwa. Da kun samu rahotanni iri-iri akan ga abin da ya faru, wannan matsala ne da ya shafi kowa da kowa, haka kuma maganinta ya shafi kowa da kowa. Irin abin nan da ake ce kisan baki sai gayya, to babu wani mutum daya ko wani hukuma guda daya ko wani bangaren gwamnati guda ɗaya da zai iya maganin abin shi kaɗai, sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi tun daga gwamnatin tarayya, jiha, karamar hukuma da kuma ma al'umma su da kansu.
A nasa ɓangaren kuma, babban sakataren ma'aikatar jin ƙai na ƙasar Dr. Sani Kwarzo a wata tattaunawar da yayi da abokin aiki Umar Faruk Musa ya shaida cewa tuni gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi nazarin irin gudunmawar da mutanen da ambaliyar ta shafa za su buƙata, kuma tuni aiki yakan kama duk da cewa rayukan sama da mutum 600 ya salwanta sakamakon wannan matsalar ta ambaliyar bana.
Akwai tsari da muke da shi wanda idan ka kalle tsari ne wanda aka yi kyakkyawan tunanin ya zirgi a kansa. Akwai kundi da aka rubuta ga shawo kan ambaliya, tun daga ranar da aka ce da kai an hango za a iya yin ambaliya a shekara ta kaza, wato kaman ƙarshen shekarar bara. Muka duba alƙalamin lissafi na yanayin muhalli ya nuna cewa a bana za a samu matsaloli da ruwa gudun kashi guda 4. Na farko damunar za ta fara a wurare da dama da wuri, bayan da ba hakan ya shafi kowace jiha ba a Najeriya. To amma idan na kai maka bayanin lissafin za ka ga cewa idan ruwa ya shafi wani gari daban, to zai iya shafar wani gari wanda ma ba a nan aka yi ruwan ba. Sannan na biyu, yanayin watannin damunar bana an yi hasashen zafin tsawo zai ƙaru, sannan ƙasa ta daɗe tana tsotse ruwan saboda haka ta kai abin da ake kira saturation. Nan ma ya sa idan aka yi ruwa sai zai kwanta a sama, ba zai tsotse shi ga cikin ƙasa ba. Sannan na hudu, ruwan dam da ake da su da na Najeriya da na ƙasar waje sun yi cikar da idan ba a sake su ba za su iya yin ɓarnar da tafi wacce ake gani a yanzu. Ma haka a ce da kai dam ya fashe ba babban masifa ba ce. Yanzu yadda damunar take ta fara yin sauki a arewa, amma ta fara ƙara kankama a kudancin Najeriya. Sannan ruwan da yake gangarowa daga manyan koguna tunda river Niger da river Benue shi kuma ya ƙara dannawa ya yi kudu, kamar yadda hasashe ya nuna. Akwai 'yan kwanaki kaɗan a gaba wanda za a ci gaba da samun adadin wannan ruwa musamman a kudancin Najeriya. Shi yasa kamar yadda muka yi wannan taro na bita domin iya barnar da ruwan ya yi mu kokari mu kare rayukan jama'a. Sannan jihohin da za a iya taimakonsu a gaba su ma kada barnar ta yi musu muni, shi ma haka muke yi domin har yanzu akwai raguwar ruwa wanda zai ci gaba da kwarara yana yin ambaliya. Akwai wannan hasashen.
To wani hanzari ba gudu ba. A mahangar 'yan rajin kare muhalli kuwa, Dr. Yahaya Ahmad, shugaban Development Association for Renewable Energies DEA, ya ce duk wannan ihu ne bayan fari, tunda sama da shekaru 20 yanzu gwamnati tana da masaniyar irin ta'adin da madatsar ruwan Labbu da ke kasar Kamaru za ta iya haifarwa.
Gwamnati daidaiwa da ya kamata a dauka tun ma dam din bata fara aiki ba tun lokacin da ake gina dam din masana kimiyya suka shirinta cewa abin nan ba zai jawo matsala aka zauna akwai komiti da aka hada tsakanin Najeriya da Kamaru tun lokacin Obasanjo na shugaban kasa na mulkin su aka fara har ya zo mika mulki ga Murga Alhaji Shagari lokacin sa aka gama dam din kuma aka kaddamar ta fara aiki aka ce to Najeriya kamata ita ma a bangaren ta za ta yi wani kaman tafki wanda in ta bace aka samu ruwa da yawa damuna dole dam ina a saki ruwa na saki ruwa kuma ruwan nan aka sai dole a samu da za a tara ruwa koda ba dan kuma wannan ba amma dai a yi wani kula mene kun babba wanda yanzu ma wannan dam din girma saboda nan ma ana ruwan sama da yawa duka in yazo zai taru nan cikin wannan saboda daga nan wanda zai wuce kuma ya bi cikin kogin Benue ba zai je wannan ambaliyar ba amma tun daga lokacin duk shekara sai an yi budget ce zai wannan aikin kuma ta yi ba muna da ma'aikatar kare muhalli wato Ministry of Environment su za a yi tambayar su me aka yi tun lokacin Alhaji Shagari har zuwa yanzu ba a kawo wani matakai ba sai dai a zayyane kawai an san dai za a yi dam ko kuma karamin dam ko kuma dai rami haka dai babban tafki wanda zai iya adana wannan ruwan lokacin da aka sako shi har lokacin da ambaliyar za ta janya saki ruwan.
Mai sauraro a nan za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aron rai za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
A gaida Aisha Ma'azu da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Mutane akalla 150 ciki har da yara aka kashe a wata fafatawar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi a rikicin kabilanci na baya-bayan nan wanda ke da nasaba da takaddamar filaye a jihar Blue Nile da ke kudancin Sudan a cewar wani jami'in asibiti jiya Alhamis. Wannan fadan na ɗaya daga cikin fadace-fadace mafiya muni da aka yi a ƙasar a 'yan watannin nan kuma mutane sun bazu kan tituna a birnin Damzin headquarter jihar ta Blue Nile suna zanga-zangar yin turda wannan tashin hankalin wanda ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a wannan shekarar. Fadace-fadace sun ɓarke makon jiya a jihar ta Blue Nile bayan da aka samu labarin cewa wata gardama ta kaure tsakanin Hausawa da wata ƙabila akan batun filaye inda mazauna yankin suka ce ɗaruruwan mutane sun gudu daga wurin sanadiyar tsananin musayar wuta da kuma ƙone-ƙonen gidaje. Jami'an sojin Iran na cikin ƙasar Ukraine inda suke taimaka ma sojojin Rasha da aikin sarrafa jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda tuni ma suka fara gallabar ƙasar tare da auna tashoshin wutar lantarki a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Alhamis. Abin da muka fahimta shine sojojin na Iran sun shiga Crimea inda suke taimaka ma jami'an sojin Rasha yayin da suke kai farmaki da jirage marasa matukan a Ukraine, abinda sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya gaya ma manema labarai kenan. Da aka tambaye shi abinda zai ce kan karyata zargin amfani da jiragen yakin Iran marasa matuka da Rasha ta yi, sai Ryder ya ce a bayyane yake cewa karya suke yi. Mutane kimanin 50 ne aka kashe baya ga wasu kusan 300 da aka raunata a wani tashin hankalin da ya barke jiya Alhamis a kasar Chadi bayan da ɗaruruwan mutane suka bazu kan tituna suna zanga-zangar buƙatar gaggauta komawa mulkin demokaradiyya. Prime Minister Saleh Kebzabu wanda ya bayyana adadin waɗanda suka mutu din a wani taron manema labarai ya ce har yanzu gwamnati na kan lissafin waɗanda suka mutu ko suka ji raunuka sanadiyar abin da ya kira yunkurin kifar da gwamnati ta ƙarfin bindiga.
To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da taya ni gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa muni lafiya. Assalamu alaikum.